أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا بيان كائن المسلمين سواء الدين المسلم شيء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقارب الله سبحانه وتعالى غوديا da ya kawo wannan rana mai albarka ranar juma'a 11 ga watan sha'ban wata na 8 daga cikin watanni musulunci guda 12 wato makoci na ramadan wanda muke fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kai mu zuwa gare shi nan da 'yan kwanaki kadan insha Allah wato wanda yake wato shekara ta 1447 bayan hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda ya daidai da wato 30 ga watan 1 shekara ta 2026 miladiya dan ci gaba da karatun mu na tafsirin alqur'ani mai girma a wannan masallaci mai albarka na cikin kan na jandarmeri angoyan tala babban birnin Yamai jamhuriyar Nijar. Muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya mana jagoranci a cikin wannan karatu da muke gabatarwa. Sannan kuma wannan shine darasin mu na 57. A cikin suratul Baqara shine darasi na 55 kenan. A wancan sati idan ba a manta ba mun tsaya a ƙarshen aya ta 218. Yawan Allah yadda za mu tashi farkon aya ta 219 muna fatan Allah ya mana jagoranci alaramma Allah subhanahu wa ta'ala ya ce yas'alunaka
a'udhu billahi minash shaitanir rajim yas'alunaka 'anil khumri wal maisir qul fihima ithmun kabirun wa manafi'u قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم
نعم الله سبحانه وتعالى يسألونك عن الخمر والميسر الله سبحانه وتعالى يكتشواسنا تنبيك دنغني دشاء ننجيا دشاة suwaye suke tambaya kuma wa ake tambaya wato sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ne suke tambayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wato dangane da lamarin giya da caca menene wato mafita gaba da wa'annan al'amura guda biyu yanzu wanda bai yadda da hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ta yaya zai gane me ake tambaya kuma wa ake tambaya duk inda zai je nemo fassara dole dai ruwaya ce zai bi tunda Allah bai ce ga masu tambaya ba ba haka ba kuma bai ce ga abin da ake wato hukunce hukuncen in gani sai ka karanta wato gaba za ka gane wato hukunci ne suke tambaya me yayi hukuncin sha'anin giya da shaja hatta da fassarar Qur'ani in ka ce baka yadda da wato wani abu ba sai Qur'ani zalla ta yaya zaka fahimci ya zaka fassara Qur'ani to kaga wannan duka yana bukata sai mutum ya ji tsoron Allah ya koma wa magabata wato sannan ya fahimci alqur'ani mai girma Allah ya ce sa'alunaka anil khamri wal maisir suna tambayarka wato dangane da sha'anin giya da caca al khamr wato giya me yasa aka kirawo giya da giya kamar yadda babban malamin lughan nan wanda ake ce masa ibn al anbari yake fada wato malamin lugha kuma malamin nahwu yake cewa abinda yasa aka cewa giya aka ce mata khamr li'annaha tukhadirul aql domin tana kawar da hankali tana gusar da hankali tana rufe kai kun gane ku daga yanayin sa na gaske sai ta maida shi wani irin abu to shi yasa aka kira ta da giya kamar yadda kuma hadisi ya nuna duk abinda yake wato a matsayin zai kau da hankali in an sha hankali zai dode kuma shi ma giya ne kamar yadda manzo Allah ya ce kullu muskhirin khamr wa kullu khamrin haram ka'ida ce yana yanzu an baka ka'ida duk abu mai sa maye giya ne kuma duk an giya haram ce yana yanzu kanka zo kana tambayaya hukuncin sholushu ya hukuncin wiwi kun gane ko ya hukuncin wato whisky da burkutu da mai kwazaniya ko ba haka ba akwai wata giya da aka ce mai kwazaniya ake kiranta can a yankin Burkina Faso take kowa to duk dai kashin kadangare ne da sauran abin da duk za a sha ya busar da hankali maganin tari ne tramol ne a sha shi asalin sa magani ne aka sha shi oba sai ya busar da hankali duk abin da za a sha ya busar da hankali to ya zama giya kun gane ko shine ake ce ma giya to Allah subhanahu wataala yake cewa sahabbai suna tambayan manzo sallallahu alaihi wasallama dangane da wato sha'anin giya kun gane ko meye hukuncin ta suna tambayar ka menene hukuncin ta bayan ita wal maisir da kuma wato caca caca shine mutum ya sanya kudin sa wani yazo ya sanya kudi wato azo a ana yi in ka ci in ka buga kaza da kaza ka samu to ka kwashe kudin wani cikin sauki malamai suka ce su ma malamin lugha suka ce an kira wata da maisa daga al-yusr ne as-suhula kace kudin mutum a hankali kwance ba ka sha wahala ba kai kadi ka kwashe kudin wani to musulunci bai yarda da shi ba musulunci wato ya nuna mana mu je ka yi aiki ka wahala ka samu abin da zaka ci kai amfani da shi yasa ma a hadisi ya tabbata manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yake cewa inna dauda alaihi salam kana la ya'kul illa min amali yadi ko ba haka ba annabi dauda alaihi salam ya kasance baya ci sai daga aikin da yake da hannunsa to dukan ka duba annaban Allah suna yin aiki su samu abin da za su wato yi rayuwa da shi to tunda zababbun Allah daga cikin su hadda ulul azm min rusul kai hadda manzo sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillah wanda yafi kowa a gurin Allah Allah yafi son shi da kowa yayi noma yayi kiwo yayi kasuwanci sallallahu alaihi wasallam to kuma menene kai wane ne kai da ba za ka yi wahala ka je ka nemi abin da za ka samu kai amfani da shi sai ka tsaya kana zuwa kale kale kana zuwa kana sa dala 100 ka samu jaka 100 shikenan mutum sai ya bar sana'a ya je ya ta saida gonakin kauye yana zuwa yana sa su a caca to wannan haramun ne kamar yadda ga jawabi daga gurin Allah subhanahu wataala Allah ya ce qul fihi ma ithmun ka ce da su giya da caca fihi ma su bin kenan ithmun akwai laifi kun gane ko kuma wani irin laifi sai aka yi mai sifa kabirun mai girma laifi babba a wata qira'a qul fihi ma ismun kathirun akwai laifi wanda yake mai yawa a tattare da wannan lamari haka kenan Allah da kansa ya ce a cikin sha'anin giya da sasa akwai laifi wanda yake mai girma kuma duk da haka wa manafi'ul linnas ko ba haka ba wa manafi'ul linnas akwai kuma amfani ga mutane wanda ya sha giya sai ya ji shi yafi kowa a garin su ko ba haka ba yace shi ne sarkin garin bayan kuma shi yafi kowa zama musu yaci ngani saboda ya shanye giya da kudin wani ma sai yayo bashi ko yayi bara sannan ya samu kudin da zai sha giya amma kuma in ya sha tafsir ji yafi kowa ngani ko to shi yasa Allah ya ce wa manafi'ul linnas tana amfanar da mutane in ka sha ka ji baka da damuwa kai fitsari a wando kai amai ka zo kwata ka shiga ka ce abin nan kai ta sambatu kai ta fadi maganganu marasa kyau duk abin da ka ga dama to kaga manafi'ul linnas tunda abin da ka ga dama zaka mun gane ko haka ne ita ma caca zaka cacike kudin mutane a banza ka ɗebe kudin mutane a banza kaga ai manafi'ul ne to amma sai Allah ya ce wa ismuhuma akbaru min naf'ihima laifin da ke cikin sha'ani giya da caca akbaru min naf'ihima shi yafi girma akan amfanin da za a samu yana akwai amfani akwai kuma mai rashin amfani amma mai fiya rashin amfani shi yasa abubuwa za ka gansu sun taho kamar haka ko dai a samu abu dukkaninsa amfani in gane ko ko kuma a samu abu dukkaninsa bai da amfani ko kuma a samu ga amfani ga rashin amfani to yanzu menene amfanin ne fi yawa ko kuma rashin amfani to kaga anan rashin amfani shi yafi yawa domin zai haifar maka da fushin Allah subhanahu wataala sannan tun a duniya ciwon da zaka samu dangane da ita giya din akwai cututtuka da za su zo wata ilma su yi sanadiyyar ajalin mutum saboda sakamakon shanta duk wani abu da zaka sha ya bata maka kwakwalwa wato zai zamto sakamako ne wanda zai iya ya kai ma ga sanadiyyar rayuwarka ngani ko sai mutum ya yi kokari ya bari sannan kuma bayan wannan na farko tun a duniya mutum sai ya wulakanta ya zubar da mutuncinsa shi ko addinin musulunci ya zo ya kula da hankula na mutane shi yasa ko shugaba aka zaba na mutane abu na farko da ake wato ya zama wajibi akan wannan shugaba shine kiyayewa mutane abubuwa guda biyar ko shida na farko ya kiyaye musu addininsu na biyu ya kiyaye musu wato dukiyoyinsu na uku ya kiyaye musu hankulansu kada ya bari kwayoyi suna shigowa in gane ko sannan ya kiyaye musu rayukansu na hudu in gane kada a zubar da jini in gane ko kada ya dinga bari ana kisa dole a samu tsaro a ƙasa da sauransu sannan na biyar a kiyaye mutunci in gane ko mutunci kada wani ya wani kasafi a bashi in gane ko sannan kada a bari ana zina kiyaye ansab wato a yi aure a hana gidan karuwai a rufe shi shi yasa in mutum yawa mutum kasafi ya bata mutuncin wani ake cewa mai a bulale shi ko ba haka ba to haka nan duk wanda ya sha giya ya zubar wa da kansa kima sai mai sai wani ma ya ci ma mutunci aka zane shi ballantana kai da kanka to idan ka sha ka zubar da kimarka sai a zane ka ai ma bulala to kaga duka wannan wato dan addinin musulunci ya zo da tsari bayanai dai za su zo nan gaba wannan duka shimfiɗa ce Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wato qul fihi ma ismun kabirun wa manafi'u linnas wa ismuhuma akbaru min naf'ihima kenan dai akwai amfani amma kuma rashin amfanin yafi amfanin yawa shi yasa Allah ya ce laifin da ke cikin sha'anin giya da caca akbaru min naf'ihima wato shi yafi girma da amfanin da za a samu sai Allah ya ce kafin mu je wannan gaba ta gaba wai sa'alunaka ma za mu fiqhun za mu dan karanto hadisai da suke alaka dangane da giya saboda wato mu gane wato yadda aka bi wajen haramta giya kafin mu zo ahkam akan ta Imam Ahmad kamar yadda Ibn Kathir Allah ya masa rahama ya kawo Imam Ahmad ya kawo hadisi yake cewa haddathna Khalaf bin Walid حدثنا إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عن عمر واتو أنكروا دغ عمر أنه قال شيوا يجي لما نزل تحريم الخمر يعني ده الله يسوكر ده آية ده تكي واتو حرم تدقيا قال سي عمر يجي اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا يا الله كبينا منا الدنغني ده شأني نجيا bayani wanda yake warkakke mun san giya an haram an kawo ayoyi daban-daban wajen matakin haramta ta gida hutu zamu zo mu kawo su to duk idan sayyidina Umar yayi addu'a ce ya Allah ka warkar da mu ka kawo bayani wanda yake mai warkarwa dangane da sha'anin giya mun gane ko fa nazalat hadhihi al-ayati allati fil baqara sai wannan aya ta cikin suratul baqara ta sauka yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihi ma ithmun kabirun wa manafi'un lin nas da aka saukar da wannan aya wannan gaba fadu'iya umar sai aka kira umar radiyallahu anhu fa quri'at alayhi sai aka karanta masa wannan aya mun gane ko fa qala nan ma dai tunda aya bata zo kararta ce a bar sha ba ko sai yace Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafiyan ya Allah ka bayyana mana cikin sha'anin giya wato bayani wanda yake mai warkaswa fa nazalat ayatu fil ayatin nisa duk da haka dai sai ga aya ta sauka cikin suratul nisa'i Allah yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'inda kuka imani la taqrabus salata kada ku kusanci sallah kun gane ko wa antum sukara alhalin kuna mai kun shagiya kun bugu kada ku kusanci sallah wannan ayar sababin saukarta a gurguje zan kawo muku Abdurrahman dan Auf shine ya shirya abinci ga sahabbai ya gayyace su su je su ci a gidansa kamar yadda wannan sunna ce ta magabata ka shirya abinci wata rana ka gayyace abokananka ku je ku sahabbai suna yin haka kun ga wato dabi'a ce ta salaf so da aka shirya wannan abinci sai aka tafi aje a ci to a lokacin ba haramta giya ba sai sayyidina Abdurrahman bin Auf lokacin sallah yazo bayan sun ci sun sha giya ta kai musu duk inda ta kai musu sai aka gabatar da sayyidina Ali yayin sallah sayyidina Ali da yazo sallah bayan Fatiha ya karanta qul ya ayyuhal kafirun sai ya karanta a'budu la qul ya ayyuhal kafirun maimakon la a'budu ma ta'budun sai ya karanta a'budu ma ta'budun wajen wala antum abidun ma abud wala ana abidun ma abatun nan ma ya cire wa ana a'bud duka dai aka cakuɗa karatu kaga kai tsaye mai wanda yake ba hankali a tattare da shi daman zai faɗi abin da ya ga dama ne to yanzu bayan wannan sallah an yi ta haka sai Allah ya saukar da ayar nan ya ayyuhal ladina amanu la taqrabus salata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taqulun ya ku wanda kuka imani ku kusanci sallah alhalin kuna halin mai kun gane ko hatta ta'lamu ma taqulun har sai kun san me kuke gani kenan wanda yake ya shagiya ya rubu bai san ma me yake gani ba kun gane ko maimakon la a'budu ma ta'budun eh kaga sai ka karanta a'budu ma ta'budun kaga shirka karara Allah ya mana tsari to yanzu bayan wannan aya ta sauka nan ma dai sayyidina Umar ya ce qala Allahumma bayyin lana fil khamri bayanan shafi'a ya Allah ka bayyana mana cikin sha'anin giya bayani ne warkaswa kun gane ko har yanzu aya ba ta nuna ba haram ba amma wasu daga ciki sahabbai sai suka bari wasu kuma suka ce ai ba a hana ba an ce dai akwai laifi amma akwai amfani kenan wasu suka bari wasu ba su daina ba sayyidina Umar ya ci gaba da addu'a ngani ko fa nazalat ayatu fil ma'ida sai Allah ya saukar da aya da ke cikin suratul ma'ida Allah subhanahu wataala yake cewa ya ayyuhal ladina amanu ya ku wa'inda kuka imani innamal khamru wal maisir lalle giya da chacha wal ansab wal azlam rijsun min amali shaytan Allah ya kira wa'inda duka wato rijis ne dattine daga cikin kuma aikin shaytan ne sai Allah ya ce fashtanihu la'allakum tuflihun kun yasance su ko kun rabauta wato don ku rabauta Allah ya ce inna ma yuridu shaytan lalle shi shaytan yana so muku ne wato an yuqi bainakum al'adawata yana so ya afka ku cikin kiyayya ga juna wal baghada kun gane ko kenan ya sa ku cikin adawa kin juna wal baghada da kiyayya ga juna fil khamr wal maisir cikin shan giya da kuma caca wai suddukum an zikrillah kuma ya kange ku daga ambaton Allah sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa anisfara kuma ya kange ku dangane da sallah wanda ya shaye kuma ya san lokacin sallah ta yi amma ya je yayin sallah din zai yi ta cikin ba daidai ba sai Allah ya ce ba hal antum muntahun shin ba za ku hanu ba to daga nan sai sayyidina Umar ya ce intahaina intahaina kun gane ko yana kamar yadda yazo intahaina intahaina kala Umar intahaina intahaina yace to mun Allah mun bari bayani ya zo waraka ta zo mun bari kun gane ko mataki tiryan tiryan huda kai aka tasjero su yadda wato sha'anin giya da canca to wannan kaga yana nuna mana cewa ne da sahabbai su ne suke da kokarin yin aiki da ayoyin Allah wannan shi yasa ya nuna suka zama mafitattu suka zama sun fi kowa saboda su suke kokarin aiki da ayoyin Allah da kuma sunna ta manzo sallallahu alaihi wasallam ka gani aya ta sauka duk da haka sayyidina Umar yana ganin dai akwai sauran al'amari Allah ya kawo waraka tunda Allah ya ce ya hana aida tare da cewa yana jin dadin wato kowa yana jin dadin ya shata saboda za ta hutar da shi amma irin hutu na duniya aga alahira ma aljanna mun shiga insha Allah za mu sha giya amma me wacce ba ta sa ciwon kai ba ta sa fitsarin kwance ba ta sa amai da sambatu mun gane ko giya ce wacce take tatanta korama ce ma ta giyar za a yi a gidan aljanna Allah ya kiyaye amin to wanda dai yayi kokari ya hana kansa bai sha ta duniya ba to Allah ya da zai sha ta lahira a wannan kenan to sai Allah subhanahu wa ta'ala zamu zo kan magana akan caca bari mu karasa aya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون مسنا تنبيك ميزاس تشيا أغائر وانا آية مينيتو وانشان ساتي دي غباتا وباكبا ويسألونك ماذا ينفقون شمباب واو يسألونك ماذا ينفقون سيألا يشي قل ما أنفقتم من خير أبي الوالدين وال aqrabina wal yatama wal masakin to nan kuma wayas'alunaka akwai wawo wayas'alunaka madha yanfiqun suna tambayar ka me za su ciya qulil afu kace da su al afu shine abin da ya karu akan bukata
na'am
gane ko kana da dukiya abin da zai ishe ka misali kana da jaka goma to jaka takwas tana isar ka bukatarka to al afu shine jaka na biyu sai ka ciyar da ita
na'am
wannan shine abin da ake nufi da al'afu kenan abin da ya karu akan bukata to wannan aya sahabbai sun tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sun bar sun ji falalataciyarwa da abin da ke cikin ciyarwa mun gane ko su ko saboda kauna da jin falalataciyarwa a cikin su sai wani ya dauke dukiyar sa duka ya ciyar da ita kamar sayyidina Abubakar nga imanin sa ya kai shi yasa annabi in ya bayar annabi ba ya ce ya rage an tambaye shi me ka bar wa iyalin ka ce Allah da manzon sa
Allahu
akbar za ta bi jihadi Umar yana cewa kullun aka zo sai na ji sai na wuce Abubakar kullun aka zo yin aikin alkhairi ce wannan mutumin sai ya wuce na amma yau ba tunda manzo Allah ya ce a taimaka wa ni sai na tsere masa aka zo sai ya raba dukiyar sa biya kawo shi yana ganin ai ya kai karshe hawa sayyidina Abubakar yana zuwa ya kawo dukiyar sa duka manzo Allah ya ce ni kabar ya ce na ba musu Allah da mutan su tunda karana sayyidina Umar ya ce to ni wannan an kai karshe ya na riga ya fi ya saranda ya sallama
na'am
ngani ko to haka to wa'anda basu kai wannan imanin ba to sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce to kulil afu kace da su abin da ya karu akan bukata shine al afu kenan su ciyar da abin da yake wato ya karu akan bukata mutun yana da wato dukiya to abu ya ware abin da zai ciyar da iyalinsa to al abin da ya saura sai ya bawa wato mabukata shine mallam yace ai al-fadil an al-haja ngani ko al-fadil an al-haja wala tunfiqu ma tahtajuna ilayhi kada ku ciyar da abin da kuna bukatar sa saboda me ba ku yake da imani ya ciyar da abin da yake da bukatar sa ba kuma ya kani ngani ko in ka ciyar da abin da kai ma zaka bukata sai kuma ka je ka fada abin da ba su shine bara da roƙon mutane shi sa Annabi sallallahu alaihi wasallama da wani sahabi yace yana da dukiya yana so ya bada ta fi sabilillahi essa guda ɗaya ce za sa gaje shi sai Annabi ya ce a kake yayi yawa ka bada duka yace rabi yace yayi yawa rabi yace to ɗaya bisa uku yace to ɗaya bisa uku yana da yawa kaga ne yace ka bar magadanka cikin wadata su wato ba sa roƙon mutane shi yafi alkhairi da ka bar su su dinga miƙa hannu suna roƙon mutane gaskiya to kaga shi yasa nan mamala yace wala tunfiqu ma tahtajuna ilayhi kada ku ciyar da abin da za ku zo kuna kuma buƙatar sa wato tud'una anfusakum haku to zartar da kawunan ku to kenan ku ciyar da abin da yake al'afu wato saman bukata abin da yake ragowa bayan bukatarka kazalika yubayyinullah kamar haka ne Allah yake bayyana lakum gare ku al-ayat ayoyi la'allakum tatafakkarun don ku yi tintintini ku yi tadabburin ayoyin Allah shi yasa Allah yake wato yi muku bayani cikin ayoyinsa wato don ku yi tadabbur Allah yana cewa afala yatadabbaruna al-qur'an amma ala qulubin aqfala kenan qur'ani daga cikin makasudin saukar da shi shine ka dinga tintintini cikin ayoyinsa kana tadabburi kana wato ƙara imani da ayoyin Allah subhanahu wataala shi yasa Allah wato sai ya ce fi dunya wal akhirah kenan tafakkur din ba wai a cikin duniya zai tsaya ba a duniya da lahira fi dunya malamai su tafsiri suka ce wannan yana da ta'alluki kamar yadda Ibn Kathir ya kawo yace fi dunya wal akhirah yana da alaka da wato kadhalika yubayyinu Allahu lakum ayati lakum alayat la'allakum tatafakkaru yace yana da alaka da fi dunya wal akhirah kun gane ko kama faddala lakum هذه الاحكام كما فصل لكم هذه الاحكام كما يدعي الله يرربي muku wannan hukunci hukunci da muke karanta na hukuncin giya da caca da hukuncin wato me za a ciyar kama yadda Allah yake muku bayani daki daki kun gane ko na ayi dan ku samu wato tintintini cikin ayin Allah fi dunya wal akhirah sai ce to ay kama fassala lakum هذه الاحكام وبينها واوضحها كذلك يبين لكم سائر الايات في احكامه كما حكى سوران ايوين ما yake bayyana muku su a cikin hukuncin hukuncin sa da alƙawarin da ya muku da alƙawari na azaba da wanda suka kafirce masa yace la'allakum tatafakkaruna fid dunya wal akhirah dan ku yi tintintini a cikin abin da ya shafi lamarin duniya da lahira shine makasudin saukar da alqur'ani don ku samu tadabburi da tintintini cikin abin da ya shafi duniya da lahira wannan tafsiri Abi Talha Ali ibn Abi Talha ya faɗa haka haka nan Ibn Abbas shi ma ya ce ya'ani fi zawalid dunya cikin gushewar duniya wa fana'iha da kuma karewar ta duniya za ta kare za ta gushe ko wa ikbalil akhirah da kuma fuskantar lahira kun gane ko wa baqa'uha da kuma tabbatar domin ina ne matabbata wani gida ne matabbaci lahira nan walal akhiratu Allah ya ce walal akhiratu kallaka min al-ula ko ba haka ba nan gida ne nan a zo a yi uzuri a shuka a girbe a can lahira za a zo a can can ne matabbata can ne gidan da wato yake na gaskiya kamar yadda wato ake fada kuma haka yake shine gida matabbaci in kai ran alkhair. Allah ya samu daga cikin masu aiki alkhairi wanda za mu tabbata a gidan aljanna. Sharri kuma akwai wuta wanda ya mutu ba imani, Allah ya mana sarfi. To shine Allah subhanahu wataala ya ce fi dunya wal akhira. A cikin duniya da lahira kenan kuna tuntuna wato ayoyin Allah saboda ku yi masa da'a, ku yi masa biyayya, kada ku saba masa. Sai Allah ya ce wa yas'alunaka 'anil yatama, suna tambayarka dangane da sha'anin marayu. Kar kuma ce mun bar hukunce guda biyu, za mu dawo musu hukuncin giya da sace da maganganun malamai a kansu. Muna so mu kai gaba. Yanzu kuma sai aka zo ana magana wato yas'alunaka, suna tambayarka dangane da sha'anin alil yatama ko sha'anin marayu, su dai sahabbai. Saboda aya ta sauka ta yi bayani akan kada a ci dukiyar mara'a, innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Ko ba haka ba? Allah ya yi gargadi, ya ja hankali, ya yi tsawa dangane da ci dukiyar mara'a. Ba a so a ci, kada a halaka masa dukiya. Duk wanda ya ci zai ci wuta balbal, yana cin wuta ne a cikin cikinsa. Allah ya mana sai. To da dukka sai suka razana, in gane ko? Suka firgice, shi ne sai Allah ya ce ul islahu lahum khair, in gane ko? Ku ce inganta ta shi ne islahu, inganta dukiyar maraya. Lahum gare su sahabbai masu tambayar ka khairul lahum, haka zaka ce shine inganta ta, shine alheri gare su. Kenan kasato zarta ta sulakanta ta. Allah ya ce wa in tukhaliquhum, mun gane ko? Wa in tukhaliquhum, idan har sun cakuda dukiyar su ko kun cakuda dukiyar ku da dukiyar maraya, mun gane ko? To ai fa ikhwanukum, ɗan uwanku ne a addini ko? Wallahu ya'lamu al-mufsida, Allah ya san mabarnaci a cikin ku. Mun gane ko? Minal muslih, da kuma mai gyara. Kenan ya san wanda zai ci dan barna, ya san wanda a'a iya abin da yake na wahala, in mabukaci ne zai dauki iya buka abin nan hakkinsa. Allah ya ce walau sha'a Allah, da Allah ya so, la'anatakum, mun gane ko? Da sai ya wato ya kuntata muku dangane da sha'anin dukiyar. In gane ku, ya ce dole ku ya tasu su kaɗai za su ci a bar su, ba za kun cakuɗa ku kuna da sauransu dai. Za mu zo mu bayani. Walau sha Allahu la'anatakum, da Allah ya so da sai ya tsananta muku dangane da dukiyar maraya. Inna Allaha azizun hakim, lalle Allah mabwayi ne kuma gwani ne mai hikima. Duk abin da ya sanya a guri, to abin nan ya dace a gurin da aka sanya shi. To menene sababin saukar wannan aya? Ita ma za mu dan ja zango kaɗan karanto a cikin asbabun nuzul, wato dangane da sababin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya mai albarka dangane da sha'anin wato dukiya ta marayu. Akwai hadisi guda biyu da za mu karanta dangane da wannan wato yas'alunaka 'anil yatama. Duka hadisan hasanun li ghairi, wato dai hadisai ne sun inganta. Na farko hadisin Abdullah ibn Abbas, Allah ya kara masa yadda, yake cewa lamma anzala Allahu 'azza wa jalla wala taqrabu mal al-yatim illa billati hiya ahsan, yayin da Allah ya saukar da aya da cewa kada ku kusanci dukiyar maraya sai da abin da yake kyakkyawa. Kun gane ko? Abin da yake kyakkyawa shine ko dai ku dauke ta ku je ku yi kasuwanci da ita, ku juya ta, ko ku yi masa aiki ana samun kuɗi, kana fitar da naka gwargwado in kai mabukaci ne. Dan bai halatta ba mai kuɗi mai dukiya yana kula da dukiyar maraya dan yana kula masa da ita? Aya ta nuna bai halatta ya ci ba, ko da zai da niyyar wai da nufin cewa wannan dukiyar ai yayi aiki a cikinta. Aya ta nuna a cikin suratul nisa'i Allah subhanahu wataala ce idan mawadaci ne to ya kame, in kana ganiyan falyasta'fif, yawwa duk wanda yake mawadaci ne dangane da kulawa da dukiyar maraya to ya kame wa man kana faqiran falyakul bil ma'ruf wanda kuma yake wato talaka ne bai da shi to shi kuma ya ci da kyautatawa idan ana yin kwada goyo in kawuni kana aiki akan dukiyar za a cire jaka biyar a ciki to kai kokari karka wuce wannan jaka biyar mun gane ko saboda kai kana da bukata kawun a matsayin ma'aikaci to amma in mawadaci ne ma bai halatta ya ci ba kamar yadda malaman tafsir da yawa suka ce wa man kana ghaniyan falyasta'fif haka take to bayan wannan aya ta sauka a cikin suratul an'am sannan kuma a cikin suratul nisa'i aya ta ce innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara cikin suratul nisa to daga nan fa sahabbai sai suka shiga wato rudu suka hankalin su ya tashi mun gane ko duk wanda yake da maraya a cikin su sai ya kasance ya kasa rike dukiyar ko kuma yana rike ta cikin tsoro idan aka zo yin abincin gida zai a ware kudin maraya a mai abincin sa dan kadan duk da haka sai abinci ya lalace yayi yawa ba za a yi masa wato shi kadai ba wannan abin yayi musu tsanani ba sa cakuda wato abincin su da abincin maraya ba sa cakuda abin shan su da abin shan maraya waje ala yafaddalu shay'in min ta'ami sai kasance za a samu abincin wato mara amma ko kuma in zai zuba abincin sai ya zuba nasa yafi yawa fayuhbasu lahu hatta ya'kulu ya'kulu sai su tsare ma maraya su ce sai ya cinye abincin nashi ya koshi amma a ce ka cinye naka ne duka dai tsanani ya faru kun gane ko hatta ya'kulu aw yafsud ko kuma ya rage abincin abincin ya lalace washtadda zalika alayhi sai tsanani ya tsananta akan waɗannan sahabbai kun gane ko fa zakaru zalika li rasulillahi sallallahu alaihi wasallam sai suka ambaci haka a gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ga fa halin da muka shiga saboda waɗannan ayoyi guda biyu da ɗaya cikin suratul an'am wala taqrabu malal yatim wala taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan da kuma aya innal ladhina ya'kuluna amwalal yatama zulman cikin suratul nisa to a tsanani fa ga yadda fa sahabbai suka kasance fa anzalallahu azza wa jalla ina dan kala katu su me yasa basu aiki da qur'anin ba kaga da qur'anin suka yi aiki sai suka wahala ko ba haka ba saboda manzon Allah shi zai yi bayanin hadith qur'anin a fahimta a samu sauki kaga su sahabbai suna tare da manzon Allah sun yi amfani da aya ta kadai sun shiga wahala saboda ba a fassara musu ita ba yadda za su yi amfani da kun gane ko to sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam baya an gaya masa haka fa anzalallahu azza wa jalla sai Allah ya saukar da wannan aya ta cikin suratul baqara wa yasalunaka anil yatama suna tambayar ka dangane da sha'anin marayu sai Allah ya ce kul islahul lahum khair to kace da su wato su kyautata wajen mu'amalantar wannan dukiya shine alkhairi gare su ko da sun wa in tukhalidun fa in tukhalidun fa ikhwanukum ko da kun cakuda dukiyar ku da tasu to ai ɗan uwanku ne babu laifi ku cakuda ta abinda ba a so keta da gangan ka tashi kai ka debo kofi daya na abincin gidanka in ka tashi shi ko na maraya ka zazzago ku kaga bai kamata ba a ka auna ka dai yi abu ba ce ka amfana da maraya ba shi yasa Allah ya ce fa ikhwanukum a can ma cikin suratul nisa Allah ya ce wala ta'kulu amwalahu ila amwalikum ko ka gani innahu kana huban kabira ka gani ko sannan kuma Allah ya kira ma dukiyar ta marayu da dukiyar ta kun gane ko duka dai ana nuna dukiya ko da ta mutum guda ce ba shi kadai zai amfana da ita ba abinda ba a so to zartar da ita ko dukiya ta ka ce ba a yadda ka wulakanta ta ba kun gane ko daga cikin bayanan da za su zo mana me yasa daga cikin haramta shan giya ai akwai to zartar da dukiya da cacan ana wulakanta dukiya shi ko musulunci bai yadda a wulakanta dukiya ba wannan kenan to sai aka samu sauki hadisi na gaba shima hadisin Qatada ne qauluhu wa yasalunaka anil yatama qala kana Allahu anzala qibala zalika fi surati bani isra'il wala taqrabu mal yatim illa billati hi ahsan daga cikin sunan surar da ake ga an'am ana ce mata suratu bani isra'il kun gane ko suratu bani isra'il takabbarat alaihim sai abu yayi musu girma kanu la yukhalituna fi ma'kuli wala fi ghairi, sai ya kasance sun daina cakuɗa dukiyarsu da dukiyar marayu, abu ya musu girma ya musu wahala. Fashtadda zalika alaihim, hakan ya musu tsanani. Fa'anzalallahu rukhsahu, sai Allah ya saukar da saukinsa, rangwaminsa. Faƙala ya ce wa in tukhalituhum fa ikhwanukum, idan kun cakuɗa dukiyarku da tasu, to ai daman ‘yan uwanku ne, ku dai abin da ba a so ku yi ɓarna na wannan dukiya. To kaga wannan duka an samu me, an samu sauƙi dangane da wato haka. To a yanzu sai mu koma a ahkam dangane da ayoyin da muka karanta. Hukunce-hukunce dangane da waɗannan ayoyi masu albarka, tunda kawai ya salunaka عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وإثمهما أكبر من نفعهما ويسألونك ماذا ينفقون قل الأفو كذلك يبين الله لكم آيات كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكروا في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم. تو أقركشن ونا أكوي أحكام لشريعة قدا كمر أف زامي كوكالي أقربجي مچين يلوكة مدرس أهو كنتي نكر فرقو دمالا يكاو أنا الحكم الأول هل آية الكريمة دلت على تحريم الخمر؟ Shin wannan aya ta yi nuni ne kai tsaye kawai da wato haramcin giya kai tsaye? Tunda mun tattauna matsalar zamu tafi a gurguje, kamar yadda muka ce zahaba ba'dul ulama, wasu sashi na malamai sun tafi akan cewa wannan aya ta zo ne don ta haramta giya kai tsaye. Mun gane ko? Li'anna Allah ta'ala zakara fiha qawluhu qul fihi ma ismun kabir, domin Allah ya ce a ciki, ka ce da su a cikin giya da caca akwai laifi babba, suka ce da tunda Allah ya ce akwai laifi babba, kawai anan haramci ya zo. Wa qad harrama Allahu al-ithma, kuma hakika Allah ya haramta a yi laifi, ko ba haka ba? Wa harrama ilaykum al-kufra wal-fusuka wal-isyan, ko kuma a cikin aya da Allah ya ce inna ma harrama rabbi al-fawahisha ma zahara minha wa ma batan wal isma, kaga Allah ya haramta yin laifi. Tunda an kira ta da laifi, kuwa suka ce kai tsaye ko wannan aya ita ce ta haramta giya. Wa hadha ikhtiyar al qadi abi ya'la, wannan ɗaya daga cikin manyan malamai shi ma ya zabi wannan magana, amma wannan magana ga ta jumhur, wa zahabul jumhur ul ulama, amma malamai mafiya yawa sun tafi ila anna hadhihi al aya taqtadi ذم الخمر دون تحريمها. wannan aya tana hukuntar da wato zargi, mun gane ko, ga shan giya zargi take nuna. Qul fihi ma ithmun kabir, ma al-jamhur haka suka tafi, amma ba ta nuna haramci kai tsaye, tana nuna dai a bar zargi ce, shanta da ka batta shanta bai da amfani, barinta shi yafi. Mun gane ko, su haka jumhuru suka ce mafiya yawan malamai, ba wai suna nufin wai ba haram ba ce, a da wannan aya ba ita ta zo ta haramta ta ba, kamar yadda bayani ya gabata. Bi dalili annal ba'da sahabata, domin cewa au ba'da sahabati, cewa wasu sashi anna ba'da sahabati, cewa wasu sashi na sahabbai sharabul khamra ba'da nuzuliha, sun ci gaba da shan giyar bayan wannan qul fihi ma ismun kabirun ta sauka, kaga wannan ke nuna da haramun ne ba za su ci gaba, kuma da haramun ne ta zo ta haramta, da sayyidina Umar bai ce ba Allahumma bayyin lana bayanan shafiya, da zai ce ba zai ci kenan, bayanan shafiyan ya zo ya haramta. Wannan shine dalilin jumhur. Sai ce kama marra fi asbabin nuzul, kama yadda hakan kun ji ai mun karanto asbabin nuzul, ko ba haka ba? Walau fahimu ta falau fahimu tahrim, da su dai sahabbai sun fahimci ta haramcin giyar a wannan aya, lama sharabuha ahadun minhu, da ɗaya daga cikin su bai sha ta ba. Wa hadhihi al-aya mansukatun bi ayatil ma'ida, wannan aya ta an shafe ta da ayar ma'ida, wacce take cewa يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوا لعلكم تفلحون. تو ونا آية تشتا دو تشافي ونا ينصو أقولون سو ونا آية أكي أك حرم تدقيا ونا شيني كوبا يعني سيهو كنشي نبيو. ما هي الخمر وهل هي اسم لكل مسخر؟ Mene ake nufi da giya, kuma shin giya ta kunshi duk wani abu da zai sa maye giya ne? Ikhtalafal ulama fi tahrimul khamr ma hiya, malamai sun yi sabani cikin wato bayani ta'rif, nake son ce ta'riful khamr, me ake nufi da wato khamr, giya ma hiya, me ce giya? Qala Abu Hanifa, Abu Hanifa ya ce al khamru sharabun muskhir. Giya ita ce duk wani abu da za a sha ya sa maye ya kauda hankali, shi ne giya. Inji Abu Hanifa, min asirul inab, kun gane ko? Daga asir na inab. Idan aka ce asir, duk wani abu da za a tsunko a markade shi a matse ruwan shi, kamar mangoro, kamar tufa, kamar kankana, duk idan duk abin da za a ciro na ice a matse ruwansa shi ne asir. Kun gane ko? Shi a gurin Abu Hanifa, to duk irin waɗannan itatuwan da za a matse a maida wato icen ya koma a matse shi maimakon a ci sai ko gwaiba ko ban ma menene, to shi ake kira asir a Larabci. Kun gane ko? To yace amma na inab, sai yace inab shi ya takaice, shi yace min asir li'inab faqat, haka ya faɗa. Faqat, faqat shine kawai, shi daga inibi. Shi a gurin Abu Hanifa asir na inab, kun san inabi ko? Inabi to shi kadai ne, in an tace ruwansa aka yi bashi ya zamto wato ya canza har yakin an shashi yake kawar da hankali, to shi ne wato giya. Amma ya ce amma al-mustir min ghairi yi, ya ce amma wanda ya sha wani abu ya kawar hankalinsa ya yi maye wanda ba inab ba, ka sharabin min tamrin, kamar wanda zai hada da dabino, kun gane ko? Ya tsima dabino ya yi asir ɗinsa har ya kai ya bugar da shi, ana yi. Aw ashir sha'ir, afwan, aw sha'ir, ko sha'ir shi ma nau'i ne na ƙwayoyi kamar gero da su dawa da sauransu. Fala yusamma khamra, shi a gurin Abu Hanifa ya ce ba za a kira shi khamr ba. Ba wai ku magana shi ba fa shi, kamar yanzu ai akwai sholushoko, ai ba sunan ta giya. Yace ba za dai a kira ta da sunan giya ba shi a gurin sa. Eh, bal yusamma nabizan, yace za a kira shi nabiz. Wa hadha madhhab al-kufiyin, wannan kuma shine madhhabin mutanen Kufa. Wa nakhai, da kuma madhhabi na Ibrahim an-Nakhai, ɗaya daga cikin malamai. Wa Thawri, kuma wannan shine madhhabin Imam Thawri. Sannan wa ibn Abi Layla, kuma wannan shine mazhabin Ibn Abi Layla. Malamai ne wannan fahimta, wai ba sun ce wancan da aka shafa babu haramci cikin sa ba, a'a suna magana giya, suna a kira shi da giya. Yawwa, zahabul jumhur, amma malamai mafiya yawa, Malik, Shafi'i, Ahmad, wa'annan sun tafi ila anna al-khamra, cewa ita giya ismun li kulli sharabin muskhar, suna ne da dukkanin wani abu da za a sha yayi sama. Kaga a gurin Imam Malik da Imam Shafi da Ahmad, sholusho giya ne, wiwi giya ce, wuski giya ce, mai kazaniya giya ce, burkutu duka giya ce, duk abin da za a sha ko da dabino za a hada shi. Ba kana ganin dabino ko ba haka ba, kana ganin kusancinsa da wato abinci mafi tsafta, tunda Annabi ya nuna an magani yake da albarkarsa. To ko shi aka tsima ya zama ya sa maye, to giya ne a gurin waɗannan manyan malamai. Yace sawa'an kana min asirin inab, suka ce wannan abin da aka sa ya sa maye ya kasance ne daga abin da aka tato na inabi ne, au tamrin, ko na dabino, au sha'ir, ko na sha'ir, au ghairihi, ko na waninsa. Ngani ko? Da za ka dama fura ka batta ta yi tsami da gangan ka zo ka afka mata ko. To duka mutum ya sha giya. Wa huwa madhhabul jumhur muhaddithin, kuma wannan shine mazhabi na malaman hadisi. Kun gane ko? Wa ahlil hijaz,
da malaman Hijaz. Idan aka ce malaman Hijaz sune yankin Makka da Madina, mun gane ko da Khalij haka su a wancan lokacin su suka ce ma Hijaz. Hijaz, mun gane ko? To sun kawo ko wanda ya kawo hujjojin sa. Ba za mu tsaya akan hujjojin ba, dai magana mafi inganci ita ce wannan magana. Amma za mu karanto hujja, mu karanto ta wato jumhur, mu wadata da ita domin ita ce magana mafi rinjaye. Jumhur sun kafa dalili da wato abin nan maganganu kamar haka. Na farko suka ce hadithu Umar, hadithu Ibn Umar, hadithun Abdullahi dan Umar da manzo Allah yake cewa kullu muskhirin khamrun, dukkanin abu da ke sa maye giya ne. Kaga wannan maganar manzo Allah ce sallallahu alaihi wasallam. Kaga Abu Hanifa wata ilbe riski wannan hadisi ba, Allah ya masa rahama. Amma ka'ida ce gamammiya, in hadisi ya zo da ka'ida to ta hutar da kai. Yace kullu muskhirin khamrun, duk abin da ke sa maye giya ne, haka manzo Allah ya faɗa sallallahu alaihi wasallam. Wa kullu muskhirin haramun, kuma duk abin da ke sa maye haramun ne. Shikenan. Saniyan magana ta gaba, wato kuma wannan hadisi Abi Dawud ya rawaito shi, kuma ruwaya ce ingantatta, kun gane ko? Hadisi saniya yace hadisi Abi Huraira, hadisin Abi Huraira shi ma ya zo ya nuna cewa al-khamru min hatayn shajarataini, wato giya a waɗannan itatuwa guda biyu. Sai wa ashara, sai ya yi nuni a bisa bicice na wato inab, kun gane ko? Inabi da kuma mai dabino, wan nakhla da dabino. Abi Huraira ya ce giya wato tana cikin waɗannan itatuwa guda biyu. Kenan kaga kai tsaye ya saba maganar wa Abu Hanifa, aka nuna wato ichan wato inab da kuma ichan dabino, aka ce gi ana yin giya da su. A gani Allah ya yi wa malar rahama, in ka ji sun saba ma hadisi ba wai suna sana bane ba, wataƙila hadisin bai zo musu bane. Salisan hadisi na gaba, hadisin Anas, duka dai mutane na kusa na kusa da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya haramta wato giya, hina hurimat, a lokacin da aka haramta ta, wa ma yattakhidhu min khamrin a'nabi illa qalil, kun gane ko? Wa ammatil khamruna busrun wa tamrun. Kenan dai yana nuna cewa dai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta waɗannan nau'ika na giya. Hujjojin suna da yawa, amma waɗannan su mu wadatu da su saboda lokaci, don mu karanta hukunci na ƙarshe. Ƙarshe dai shi kansa Sheikh Muhammad Ali Sabuni ya ce ar-raji'u, abin da yake mafi rinjaye a cikin wannan mas'ala, wa nahnu idza ta'ammalna adillatul fariqai, idan muka lura da dalilan wato duka wato malaman guda biyu ko mazhabobin guda biyu, za mu ga cewa abin da yake mai rinjaye shine qaulul jumhur wa ahlul hijaz, maganan malamai jumhur cewa duk abin da zai sa maye giya ne, kuma duk abin da zai sa maye haramun ne, wato shine magana mafi inganci, kuma ita ce ta daidai da hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam. Yanzu sai mu tafi hukunci na ƙarshe na uku. Al-hukmu thalith, ma hiya anwa'ul maisir, menene nau'ika na caca? Dan da yawa wasu ba su san nau'i na caca ba, sai wani ya faɗa wata cacar yana zaton ba caca ba ce. Al-muharram, wacce Allah ya haramta ta, manzo ya haramta ta. Ittafaqa al-ulama ala tahrim durub al-qimar, malamai sun ittifaki wajen haramta nau'ika na caca. Wa annaha min maisir, ita cacan nan an kira ta da maisir saboda me? Wato sauki da suhula na samun kuɗi, ka kwace wa mutum kuɗi ka tacike shi, shi yasa aka kira ta maisir. Amma ana ce mata qimar, kun gane ko? Al-qimar. Qala ta'ala qul fihi ma ithmun kabirun, ko mala yace fa kullu la'ibin, duk wani wasa da mutum zai yi ya kunu fihi rubhun, ya samu wata riba a ciki, li fariqin, wasu jama'a su samu wato riba, wa khasaratin, li'akhar wani bangaren kuma ya samu hasara a ce ga mu nan bangaren muna da riba nan bangaren ba mu ci ba wayannan su kwakushe kudin wayannan to yace duk irin wannan wasan huwa min al-maisir al-muharram yana daga cikin caca ta haram mun gane ko sawa'an kana al-la'ibun wato ya kasance da wasa ne mun gane ko yace aushaqaran jin ko kuma lido kun san lido ko lido wannan wanda ake eh duk da zamu zo Abu Hanifa shi ina ɗaya daga cikin dai malaman mazhab ya ce lido shi yana ganin ba haram bace ya sa mata sharuda mun gane ko ya sa mata sharuda sharudan ne da wahala a kiyaye su sai yace yawwa yace min shataranj shataranj shine lido mun gane ko ga yana yanzu a cikin waya ma mutane suke shi wa gairihi ma da waɗansu wayannan wayadkulu fihi fi zamanina wato malaya kawo su misalai ce irin abubuwan da za a gani a zamanin mu irin su abin nan takarda da za a rarraba ba a sa kuɗi ba amma ana yi da sauransu to yace duka wayannan suna shiga cikin caca Allah subhanahu wataala ya tsare mu yace sawa'an ma kana bi qasdil wato khairi an sa shi ne dan wai dan da niyya alkhairi ko ko ba da niyya alkhairi ba hatta wanda za a yi na dawa kai in ana so a gyara shi ba caca ba kawai wani yazo ya sa kudi yace duk wanda rokin sa ya tsere zai samu amma in sa ka sa wanda ya riga ya cinye wancan to ya zama caca amma in wani ya sa kawai yace wanda rokin sa ya wuce shine da shi to wannan ba caca bace in gane ko amma wani ya sa a cacike wani saboda an tsere masa to wannan shine caca yace to wannan duka haramun ne wa inna Allah ta'ala tayyibun domin Allah subhanahu wata'ala tsarkakakke ne la yaqbalu illa tayyiban baya karba sai mai tsarki koda ka so a harka alkhairi yanzu me yasa wayan suke cewa musabaka caca ce ba su da dalili da ɗan musabaka hada kuɗi suke yi su wannan bangaren da wannan bangaren a wannan gasa ce in gane ko shine to inda za a ce ita ma musabaka haka za a yi to ita ma ta zama haramun shi yasa ya kawo wannan inna Allah ta'ala tayyib la yaqbalu illa tayyiban kenan da za a ce wancan bangaren fariq wancan ko wannan garin ɗan musabaka su hada kuɗi kaza da wayancan ɗan garin in wayannan ɗan garin suka cinye a wayansu ne suke hada kuɗi su ce duk wanda ya samu yayi kokari ya yawwa ya bashi to wannan shine kenan mu kiyaye da wannan duka irin wayannan wato abubuwa wanda addini yazo ya haramta mu yi kokari wato mun sance su shi abinda nake so in karanta muku ashe Imam Shafi'i ne shi cai ammal shataranj amma ita lido faqada abaha al Imam Shafi'i Imam Shafi'i ya ce ya halatta bi shurutin da wasu sharuda zakaraha al Imam Fakhruddin Imam Fakhruddin Razi ya ambace su a cikin littafin tafsirin sa haythu qala yana cewa wa qala Shafi'i radiyallahu anhu sai dai mu ce rahimahullah tunda ba sahabi bane yace Imam Shafi Allah ya masa rahama yana cewa idza khala ash-shataranj an ar-rihan idan lido ya kubuta da ayi jingina mun san jingina ko ka cire hula kamar Abdullahi an ce kabada to shine jingina ta zo a cikin suratul baqara ko ba haka ba zamu zo kanta bangare abinda ake cewa rihan ana caca ma mutum a cacike shi sai ya ce rigar jikin sa ya bada idan kaga duka wannan yana nuna kaga akwai cuta a cikin to in ta kubuta da wannan sannan ta kubuta daga dagawa qaulu zuhr mun gane ko dubiyan ke sannan wa anis salati was salati anil nisyan ta kubuta da mance sallah ba za ta shigartar da sallah ba walam yakun haraman mun gane lam yakun harama yace idan an kiyaye wayannan abubuwa da ya fada ba kiyayya wa juna to duka za a iya yi wa huwa kharijun an al-maisir yace tana da bambanci da caca la'an al-maisir domin shi caca ma yajibu dafu' al-mal abinda yake yana wajabtar da a sanya dukiya ko ba haka ba wal akhdhul mal shi ko karbar dukiya mun gane ko a bisa irin wannan hanya to akwai zalunci a ciki wa hadha laysa kadhalik shako wannan indai an kiyaye wancan sharuda da shin fada ce ba haka bane fala yakunu kamaran ba zai kasance kamar caca ba wala maisaran ba zai kasance kamar dai caca ba wa amma ga wanda zamu kawo a kasan mu anayi wa amma sabaqul fil khayl wad dawab amma wajen riganganto da dawakai dokuna a tafi filin su kuwa ayi wasan doki ayi gudu ayi tsere yace amma wannan tseren doki wad dawab da sauran wato dabbobi da ake sa ayi tsere war ramyu bin nadal wassiham da kuma harba kibau ayi wasan halbi kun gane ko faqad rukhisa fihi shurud bi shurudin haqiqa an sauƙaƙa su da sharuda ta'arifu min kutubil fiqhi zaka san wa'annan a cikin littattafan fiqhi to sai kowa ya koma makaranta suna nan a cikin littattafan fiqhi musamman su askari da su mukhtasar anan zaka samu wa'annan hukuncen walaysa huna mahallu tafsiluha anan gurin cikin tafsiri ba za mu kawo bayanin su ba saboda ba bayani muke akan su ba amma an ka koma irin littattafan su askari da mukhtasar zaka samu bayani akan babi da yake magana akan riganganto akan dawakai da dabbobi wallahu ta'ala a'lam Allah madaukaki shine mafi sani abinda muka fada na daidai Allah shi ba mu lada wanda muka kuskure ko tuntukan harshe Allah subhanahu wataala ya gafarta mana Allah ya ba mu ikon aiki da abinda muka ji ya ba mu kuma wato iko wajen karanta shi daidai da aiki da abin da yake daidai subhanakallahumma wa bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.